San Jose, na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 2 ga watan Disamba na shekarar 2021 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa headquarters sojin Najeriya ta yi karin haske dangane da fafatawar da takaranta suka yi da mayakan ISWAP a jihar Yobe sannan har ila yau a Nigeria cibiyar wanzar da zaman lafiya ta gamayyar addinai ta gayyato al'ummomi da ke yawan samun sabani zuwa Kaduna inda suka gana da al'ummomin da ke zaune lafiya da juna muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu bari mu je da duniyar ta yini
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana damuwa yau din nan Alhamis kan abin da ya kira matakan takala da Russia ke daukawa kan Ukraine yayin da yake ganawa da takuran aikin sa da Ukraine Dmytro Kuleba yan sa'o'i gabanin tattaunawar da aka shirya zai yi da takuran aikin sa na Russia Sergey Lavrov. Asani kake kuma asani mutanen Ukraine suke game da jajirtaccen kudirin Amurka na kare kan iyakokin Ukraine da yaucinta da kuma yancinta abinda Blinken ya gaya ma Kuleba kenan a farkon ganawar su a birnin Stockholm Kuleba ya ce Ukraine a tabakin sa za ta ci gaba da yin taka tsantsan a yayin da kuma take kiran kawayenta su shirya don daukar matakin da zai sa shugaban Russia Vladimir Putin a tabakin sa ya saki tunani kafin ya yanke shawarar amfani da karfin soji a halin da ake ciki kuma wani babban jami'in a bangaren tsaron Amurka ya ce muddin ya zama dole Amurka ta dau mataki kan ci gaba da girke dambun sojoji a kan iyakar Ukraine da Russia take yi ba ita Amurkar kadai za ta yi ba Yau din nan Alhamis sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Leo Austin wanda ke birnin Seoul dan ganawa da jami'an gwamnatin Korea ta Kudu ya ce a yayin da ba zai kimanta martanin da Amurka za ta mayar kan irin takalar Ukraine da Russia ke yi ba ya kamata Russia ta kwana da sanin cewa ba Amurka kadai za ta dau mataki ba Duk abin da zamu yi zai kasance ne wani mataki na al'ummar duniya a cewar Austin a yayin wani taron manema labarai tare da takuran aikin sa na Korea ta Kudu ya kuma yi kira ga shugaban Russia Vladimir Putin da ya a tabakin sa sanya al'umura a yankin Taliban mai mulkin kasar Afghanistan ta ce ciki majalisar dinkin duniya yau din nan Alhamis saboda dage shirin yanke shawara da ta yi kan wanda zai wakilci kasar a majalisar Wannan matakin baya kan tsarin doka da adalci saboda sun hana wa mutanen Afghanistan halaliyar su abinda Suhail Shahin wanda Taliban ke so ya wakilce ta a majalisar dinkin duniya ya fada a wani bayani da aka saka a kafar Twitter ya fada kenan muna fatan za a danka wannan damar ga wakilin gwamnatin Afghanistan nan gaba kadan saboda mu samu sukunin warware matsalolin mutanen Afghanistan yadda ya kamata mu kuma yi cuɗanya mai amfani da duniya a cewar Shahin kisan masu zanga-zanga akalla 65 da aka yi a birni mafi girma a kasar Myanmar ranar 14 ga watan Maris an shirya ne kuma aka aiwatar bisa ga tsarin kuma dole ne a gurfanar da waɗanda suka aikata gaban shari'a a cewar wata kungiyar rajin kare yancin dan adam a wani rahoton da ta fitar a yau din nan Alhamis kungiyar Human Rights Watch ta zargi jami'an tsaro da zagaye tarin jama'a tare kuma da amfani da makamai masu kisa a kansu da gangan a wata unguwa mai suna Hailong mai cike da ma'aikatan gwamnati a Yangon waɗanda ke zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da sojoji suka yi ranar 1 ga watan Fabrairu suka kwace mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin ansa su ce a ƙarshe gobe juma'a ne wasu jami'an gwamnatin China da na ƙasar Laos za su kaddamar da hanyar jirgi mai matukar gudu wadda aka gina kan dala biliyan 5.9 shekaru 6 bayan yanke wannan shawarar wanda shine mataki na farko na babban shirin nan na kasar China na hada wasu sassan da ke lungunan kasar da tashar jirgin ruwan Singapore mai cike da hada-hada Layin dogon mai tsawon kilomita 414 ya hada arewacin iyakar Laos da lardin Yunnan na kasar China da kuma iyakar lardin da Thailand ta Vientiane babban birnin kasar ta Laos wanda ya hada da gadoji 670 da kuma hanyoyin karkashin kasa guda 75 jirgin mai gudun kilomita 460 cikin sa'a guda zai rage tsawon lokacin tafiya da ake yi da mota ta sa'o'i 15 ya zama kasa da sa'o'i 4 kawai wanda hakan ka iya haɓaka harkokin cinikayya da yawan bude ido tsakanin China da ɗaya daga cikin kasashen Asia mafiya talauci ga China wannan wani babban mataki ne a shirinta na gina hanyoyin mota da na jirgin kasa ba ma kawai da nufin haɓaka yankin Yunnan ta wajen hada shi da wasu kasashen kudancin Asia masu karfin tattalin arziki ba amma har ma da dada janyo yankin cikin shiyoyin da China ke tasiri a cewar kwararru
akai da Ibrahim ka almasi garba sai kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ku jama'a kamar yadda muka bayyana a farkon shirin hadkwatar sojin Najeriya ta yi karin haske dangane da fafatawar da dakaranta suka yi da mayakan ISWAP a jihar Yobe daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina
wata sanarwa da hadkwatar sojojin Najeriya ta aika mana wace kakakinta Brigadier General Onyema Nwachukwu ya sanya wa hannu ta ce mayakan ISWAP sun yi kukan kura don shiga garin na Bunyadi a jihar Yobe amma su gamu da turjiya daga dakarun rundunar operation haɗin kai Major Shaibu Umar ne da kwatar sojan Najeriya ya mun karin bayani
dakarun yanki na biyu na haddiyar dakarun arewa maso gabas wato operation haɗin kai sun samu nasarar hallaka ƴan Boko Haram da ISWA bayan fafatawa a garin Bunyadi da ke karamar hukumar Gujiba na jihar Yobe ƴan ta'addan wanda suka yi yunkurin shiga garin Bunyadi da motoci masu dauke da bindigogi amma suka sami turjiya dakarun na runduna ta musamman ta 27 da dakarun makarantar dakarun na musamman da kuma haɗin gwiwar dakarun sojin sama inda suka rinjaye tsagewarin ta amfani da karfin wuta fafatawa ta tilastawa ƴan ta'addan janyewa da tserewa bayan asarar rayuka binciken share fage na yaƙi ya nuna cewa dakarun sama da na ƙasa sun ci gaba da kai hare-hare domin ƙarasa sauran tsagewaru
ƴan jihar Yobe dai irin su Alhaji Saleh Bakoro sabon fegi na cewar ireren wannan hari ne ƴan ta'addan Boko Haram na tar musu da hankali
a hakikalin gaskiya ƴan ta'adda sun kawo hari kuma akan ofishin ƴan sanda hari ne tsaya kuma wanda wannan bai gaskiyar magana shine ya sa mu mutanen da musamman ba muke ka ba ma jin dadi ko kuma zamu kasance a cikin fargaba ganin cewa kwanan nan ita kungiyar Boko Haram ko kuma ce kungiyar ƴan ta'adda sun aurara kai hare-hare so wanda wannan ta sa dukkan mu da al'ummar arewa su gaba shi na jirewa mana cikin wani yanayi wanda wannan ne zamu kira kirin na soji ta Najeriya da ta tsaurara matakan yaki da ƴan ta'adda saboda a kawo karshen wannan ta'addanci kowa ya samu zaman lafiya
sojoji na cewar suna iya kokarin su wurin ganin cewar sun kawo karshen ƴan ta'addan nan a tunanin ku wannan kokarin bai isa ba
kafin har kullun idan aka ce maka abu ne yaki na ta'adda kuma kirin na sunkuru su ma ƴan ta'adda suna sake fitar da salo na kaiwa hare-hare su ma jami'an mu na tsaro musamman sojoji da ƴan sanda da sauran su kuma suna iya baki nasu kokari amma to ya kamata dai a sake zaki dan zai saboda a dinga samun yanaba a kan su ƴan ta'addan
to ko yanzu menene abin yi don samar da maslahar wannan matsala na dindindin Dr. Yahuza Ahmad Getso mai bincike kan sha'anin tsaro ne.
Kun samar da makamai saboda har yanzu babu wadatattun makamai isassu waɗanda ya kamata jami'an tsaron mu su iya tinkarar wato waɗannan mahara na Boko Haram da na ISWAP da sauran makamantansu. Ba zamanantar da tsarin tsaro ta hanyar tabbatar da cewa an samar da abubuwa waɗanda ake iya amfani da su a ƙasashen duniya. Najeriya ta nemo hanyar da za ta bi wajen wato canza tsarin manufofinta a aikace musamman manufofinta na diplomasiya.
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina kaina ta wannan rahoton saboda yadda ake yawan samun sabani tsakanin kabilu da mabiya addinai daban-daban a jihohi irin su Kaduna da Plateau cibiyar wanzar da zaman lafiya ta kamayyar addinai wato Interfaith Media Center a Turanci ta gayyato al'ummomin da ke yawan samun sabani zuwa Kaduna inda suka gana da al'ummomin da ke zaune lafiya da juna dan daukar darasi ga wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawa da Ikra da cikakken bayani
Al'ummomin yankunan da kan sami matsalar rigingimu tsakanin su a jihar Plateau dai sun kwashe kwanaki biyu ne a jihar Kaduna inda suka gana da al'ummomin da ba sa jituwa da juna a baya amma daga baya suka samu zaman lafiya bayan fahimtar juna domin daukar darasi da nufin aiki da shi idan sun koma gida Plateau Alhaji Ya'u Idris Bello shine shugaban kungiyar Fulani ta miyar ta Allah a basan jihar Plateau kuma ya bayyana abubuwan sha'awan da yace ya gani cikin ƴan kwanaki biyun da suka yi a jihar Kaduna
zamantakewa na zaman lafiya da na zo na koya a Kaduna State ya bani karfin gwiwan da na tabbatar da cewa ashe ma wahalan da muke yi na maganan zaman lafiya kullum muna mitin amma wannan kungiyar da yazo ya kira mu anan da ya samu muka zagaya wajen sarakunan da kabilu mai su yawa gaskiya ya bamu nasara saboda yanda na sami suna tuƙanya da zuna akwai kristoci akwai musulmai gaskiya ne na ga wannan abun ne zan dauka in kwayar mu a can basa wanda ba ma jituwa wanda rashin jituwan nan bai bamu alheri ba talauci ne kawai ya kama mana
to ko me yasa cibiyar wanzar da zaman lafiya da ta shirya wannan zagaye sauya sabon sallo na wayar da kan mutane game da zaman lafiya da juna Mr. Samson Auta ɗaya ne daga cikin ma'aikatan cibiyar wanzar da zaman lafiyan a jihar Kaduna.
Abin da ya sa muka yi wannan shine akwai tsari da muka sa cewa mutane za su so su koya inda ake zamantakewa waɗansu jihohi sai aka ce to it will be good daga practical ya suke samun zaman lafiya tsakanin mabiya addini da kuma yarurruka da muke da su a cikin al'umma kuma an tattauna da su da shugabannin su da malaman addinai da suke wajen an kaje zaka ga inda ake hadan kai har muka ga an ba mu misali wani shi ba musulmi bane amma shi mai unguwa ne a inda kuma musulmi suka fi yawa
babbar damuwar da ke yawan kawo rikicin addini da kabilanci dai ita ce saka san rai da kuma ramuwar gayya amma shugaban kungiyar Fulani ta miyar ta Allah a basan jihar Plateau Alhaji Ya'u Idris Bello ya ce yanzu abin zai sauya salo
son zuciya wanda da muke da shi in dai aka samu ba fulata nema ko a ce musulmi ko ma waya mu zuwa ma masallacin sai a ce an taba fulata musulmi ai kaza 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 sai a dauka wani ramako mara amfani ko a kuma taba krista ko baya zuwa cocin mu sai a ce an taba krista mu ne ai a dauka ramako na mara amfani a je a kashe ma wanda bai san hawa ba bai san sauka ba na ku koyi sauraro wanda mutum ya ji abu ya bincika na koyi kuma son zuciya shi yake haddasa hakan
a baya dai jihar Kaduna na kan gaba wajen rikice-rikicen kabilanci da addini amma daga baya an samu sauki saboda fahimtar juna da aka samu tsakanin al'ummomi mabambanta abinda yasa wasu ke ganin ya kamata a yi koyi da irin wannan fahimta da aka samu don kawo ƙarshen rigingimun da ake yawan samu tsakanin al'umma mabambanta Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Isa Lawal Ikara kenan wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Batun rashin tsaro a sassa daban-daban a Najeriya na ci gaba da kasancewa babbar kalubale wajen samun ci gaba mai ma'ana. Rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan Najeriya ta bangarori daban-daban ya sanya rashin haɗin kai tun daga unguwanni zuwa gari zuwa jiha da ƙasa baki ɗaya. Idan ana buƙatar aiwatar da matakan zaman lafiya na dindindin, to dole sai an fara daga tushe, wato gano alamomin tashin hankali da ɗaukan matakan gaggawa don daƙile su. Al'umma a unguwa suke da haƙƙin gano alamomin fari da za su bayyana cewa za a iya samun tashin hankali da kuma ɗaukan matakan sanar da masu ruwa da tsaki cikin gaggawa don a shawo kansa kafin ya bazu ya zama musiba. Unguwar Doki da Kewaye a yankin Bukur da ke karamar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau a shekarun baya sun fada mummunan tashin hankali inda aka samu asarar rayuka da dukiyoyi. Domin hana sake aukuwar irin wannan mummunan lamari, matasan yankin na kokarin hada kansu da fahimtar da juna kan illolin tashin hankali. A wannan karo matasan ne suka tattaro kan kungiyoyin ƴan sintiri da ƴan sa kai da ke taimakawa wajen sa ido a unguwanni da tabbatar da an sami fahimtar juna da kauda tashin hankali. Ko waɗanne irin alamomi ake fara gani da ke nuna cewa za a iya samun tashin hankali?
Ni ce mai suna Hajara Matais. Alamun tashin hankali shine musamman kaman gare waye a cikin community haka, ka ga wasu group haka in ka ga su ba an san maka yadda ya kamata ba, kallon da su yi maka ya nuna mana alama akwai damuwa.
Suna na Saliu Yahaya na aikin vigilante a nan anguwan Doki Bukur. Alamomin tashin hankali na farko, muka tashi za mu ga gari ya danye duhu ko kuma mutanen da suke zama a cikin mu wayansu za ka ga suna ja gefe nan, ka gana dan wani zance daban, can ka gana wani zance daban. To muna ganin irin wannan yanayin muna iya fahimta akwai damuwa yana so ya tashi.
Sunana Rodger Wayar, na zama a Rawalkana. In gari ya waye ka gan mutane suna taruwa wuri daya, akwai damuwa sai a bincika. In akwai damuwa wani mataki ne zamu dauka mu maganta shi?
Sunana Aisha Imran Bello, ni gender champion ne kuma youth influencer. Abu na farko da aka gani idan dai akwai rashin zaman lafiya shine na farko da aka ga mutanen da suke cikin ku, ko a ce a misali musulmi da krista. Musulmi a cikin krista, zaki ga krista musulmin nan ya fita a ciki. In kuma krista na cikin musulmi, zaki ga krista din nan ya fita a cikin musulmi. To daga nan da aka gane cewa akwai matsala. Na biyu kuma shine da aka ga ko kuma ka fara ganin sababbin fuska suna shigo a cikin wannan community, to shi ma wani babban abu ne da dai ya kamata a sa ido a san eh matsala na san ya faru. Na uku kuma shine da aka ga gang ka shigo an wan kaga gang anan, kaga gang a can, kaga gang an dafe tambaya, ko maza haka kigan starin su, mata ma sun tsaya na starin. Sai to daga nan zaka gane to kila akwai rashin zaman lafiya a wannan angon ko kuma wani abu.
Da zarar an ga irin waɗannan alamomi, kamata yayi a dauki matakan gaggawa.
Matake da mukan dauka shine in kaga haka karka dauki zafi, ka shiga da wasu kalami masu kyau, ina kwana, ya gajiya, ya gida, to na gan kun taro akwai damuwa ne, sai ka bi da yanayin ansawa da ambaka. Yayu a ce miki ba ruwanki, yayu a ce miki akwai ɗan damuwa ne, muna so mun gyara ta, mun gode miki da zuwanki ki shiga sakamin mu. Yayu shirin Allah ne ka gyara wannan zaman, saka gyara ta wani sa'i ki ci nasara cikin gyarawan, wani sa'i sai fi karfinka sai ka kai gaba da kai.
Matakin da muke fara dauka shine in mun ga wannan abubuwan ya fara tashi, to farko muna turawa gaba ne to the nearest headquarters, su zamu fara informing mu ce to mun fara ganin abubuwa a yanayin gurin da muke, dan Allah a taimaka mana responding, su zo su taimaka mana.
Amma kuna aiki a ce ka fada da shugabannin al'umma ko a ce masu unguwanni?
Eh, gaskiya muna aiki da su, dan muna aiki da limamai da pastors da elders na anguwa. Duk abubuwan da zai faru muna zama da su, amma abu ma ya riga ya faru dole su mu za su fara nema kafin su nemo wayannan ƴan community su ji me yake faruwa.
Matakin da zamu dauka shine zamu samu sarakuna ko so limani ko pastoci ko community leaders, mu yi zama da su ka abin da yake faruwa fa, wani mataki menene zamu yi da su, don mu as a vigilante ba zamu iya dauka wannan mataki mu kadai da kanmu ba. So namu muna so mu gan zaman lafiya a cikin community. Bazan ya kai wani wuri akwai na gaba da mu, zamu ya kai in ya gagare community ya police skire su police fire na mu suna na wanda zamu hana mu ci gashi fa da abin da yake tafiya, su sun san matakin da za su doka.
Farko dai as a youth influencer na kan samu peace ambassador to idan na sanar da shi shi kuma shi ya san steps ni dai a mace na kan tsaya ne daga cikin community shi ya san mutane ya san inda zai kai to sai in bar mishi daga nan yaya kike fadakar da ƴan uwanki matasa na ganin cewa ba su shiga wannan tashin hankali gadan-gadan ba to a matsayin na mace da dama ba lallai bane a ganni kuma a ce a za a ji magana na saboda wannan suna na mace dama an riga da amai da mu ba
kira kaskantar da kanki
a ba wai ina kaskanta su mazan su suke kaskantar da mu amma idan na tsaya gaskiya babu laifi kuma da su ji maganan da idan
ne na amma ganin kamar lokaci yayi da kuma ƴan mata za ku nemi naku dandalin ta yadda kuma za ku aiwatar da ayyukan ku ba tare da maza suna kaskantar da ku ba
ne to muna ma kan wannan kokarin tunda dai kullun a tsaye muke a ganin cewa mu ma mata ne mu ma za mu iya a cikin community muna da matan da su ma din suna ganin they are willing za su iya taimaka wajen man lafiya muna da ma group din mu
sau da dama matasa ne ke shiga sha'anin rikici dumu-dumu sune ke kitsawa ko ayi amfani da su wajen shiryawa da aiwatarwa dan haka ya zama dole su kasance daga cikin masu warwarewa Aliyu Hassan El Yakub da ke zama jakadan zaman lafiya yace suna kokarin wayar da kan al'umma muhimmancin zaman lafiya
to dangane da abubuwan da suke faruwa ba ma a jihar Plateau ba a Najeriya gabaki daya na matsalan wato rashin tsaro to shine naga ya kamata a ce kafin ya zo wajen ya kasance muna zauna a shirye mu dinke barakan da yake tsakani a kira waɗannan mutane da suke wato sune cike da alhakin kulawa da cikin al'umma da muke tare su zu wato zai kasance suna aiki tare da basira a kuma ƙara musu ilimi akan aikin da suke yi saboda a gudu tare a tsira tare mun gaji da tara wato marayu a jihar Plateau da maki waye gabaki daya saboda haka lokaci ne da ya kamata a ce mun fahimci juna akwai kyakkyawan fahimta tsakanin musulmi da kirista mun yi rikicin nan sama da shekara nawa a jihar Plateau har yanzu ba wanda zai ce miki yau ga ribar rikicin da ya samu to ganin cewa ga irin harharan da ake takaiwa yan ta'adda a gefe-gefe sai naga ya kamata a ce na kawo ƴannan vigilante da community police har ma da ƴan sanda da ma duka manya-manyan da suka shafi cikin al'umma ya za a yi a zauna a ga meye mafita dan yin abun ya zo yana canja zai ga wani lokaci ana amfani da sunan addini ko kabilanci ko wani bambancin siyasa haka ana rarraba kan al'umma kenan kowa zai fahimci cewa a wannan maganan bambancin addinin ko kabilanci ko siyasa ba zai kai mu ko ina ba bai ma kai mu ko ina ba tunda bamu gari ban abinda mu kai ba
wani kwararre a harkar horarwa kan matakan wanzar da zaman lafiya ta kungiyar Justice Development and Peace Commission dake da cibiya a Jos Austin Daliop yace fadakarwa kan zaman lafiya yana farawa daga gida ne
inda mun san cewa ba riba a rashin zaman lafiya to mun san cewa zaman lafiya zama dole abinda yasa mukan zo mu wayar da mutane da kai especially a cikin communities because inda ake samu masalolin kenan so in ba mu yi haka ba kuma daga gidajen mu ne yana fara daga mu ne in ni bazan yin gyara zama na a gida ba ya zan yin gyara zaman community na ya kamata kowa da kowa ya san cewa aikin shi saboda ba mu hada kai ba ba za a yi zaman lafiya ba
sunana Zayya Hassan El Yakub daga anguwan doki domin ba abin da yafi zaman lafiya dadi in ba mu zauna lafiya ba mun cuci kanmu in mun zauna lafiya mu za mu ji dadi in na shiga anguwa zan iya tara mutane ni ma in fada musu kuma sannan in dai wata rigima ta tashi kamar ni da na zauna anan aka koyar da ni koda ni kadai ne zan iya gwada musu illan abu idan na gwada musu naga kamar basu gane ba muna iya saka manya a ciki sai mu sake fadakar da su to insha Allah komai zai tafi daidai
hadin kan dukkan al'umma da sarakuna malaman addinai da kungiyoyin mata da matasa don tattauna batutuwan da suka shafi matakai na wanzar da zaman lafiya na da tasiri kwarai wajen gabatar da shawarwarin su wa hukumomi don aiwatar da matakan da za su samar da dawwamamman zaman lafiya a Najeriya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Yanzu sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Fatan kana cikin koshin lafiya. Shin duk da kun labarin wasannin namu zai duba bikin gwazon gwazayen ƴan wasan kwallon kafa na duniya na wannan shekara mai wucewa ta 2021 da aka gudanar ranar Litinin a birnin Paris mai sunan Ballon d'Or. Wanda aka zaba da ya fintinka wasan gwanayen masu murza leda a duniya shine Lionel Messi ɗan ƙasar Argentina da ke buga ƙwallo a club ɗin Paris Saint-Germain. Wannan shine karo na 7 da Messi ke samun wannan darajar. Wanda ya zo na biyu a buga kwallo a duniya shine Robert Lewandowski dake buga kwallo ma Bayern Munich a yayin da Jürgen Klopp dake club din Chelsea yazo na uku a duniya yan wasan kwallon kafa Karim Benzema dan kwallon Real Madrid shine yazo na hudu a fagen munzale da a duniya sai na biyar N'Golo Kante dan kwallon Chelsea sai na shida Cristiano Ronaldo Mohamed Salah shine na bakwai a jerin sunayen fitattun yan wasan kwallon kafa a duniya Kevin De Bruyne shine mutum na takwas a duniya na yan wasan kwallon kafa sai Kylian Mbappe a matsayin na tara a bangaren mata masu buga kwallon kafa a duniya kuma Alexia Putellas ita ce ta daya a duniya a fannin masu tsaron gida ko kuma gola Gianluigi Donnarumma dake PSG shine na daya sai Eduardo Mendy a Chelsea zo na biyu sai na uku su golan Atletico Madrid Yan Oblak sakamakon da aka bayyana dai ya gamu da korafi daga su kansu yan wasan kallon kafa da kuma manazarta harkokin wasanni a dangane da hakan naji ta bakin Mr. Shola Michael Adeyemi masharanci a harkar kallon kafa amma kafin a ji sai mu watsake da Mr. Magic Madalla barkamu da dawowa yanzu kuma ga Mr. Shola Michael Adeyemi
wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana damuwa yau din nan Alhamis kan abin da ya kira matakan takala da Russia ke daukawa kan Ukraine yayin da yake ganawa da takwaran aikin sa na Ukraine Dmytro Kuleba yan sa'o'i gabanin tattaunawar da aka shirya zai yi da takwaran aikin sa na Russia Sergey Lavrov asani kake kuma asani mutanen Ukraine suke game da jajirtaccen kudirin Amurka na kare kan iyakokin Ukraine da yaucinta da kuma yancinta abinda Blinken ya gaya ma Kuleba kenan a farkon ganawar su a birnin Stockholm a halin da ake ciki kuma wani babban jami'in a bangaren tsaron Amurka ya ce muddin ya zama dole Amurka ta dau mataki kan ci gaba da girke dambun sojoji a kan iyakar Ukraine da Russia take yi ba ita Amurka kadai za ta yi ba yau din nan Alhamis sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Leo Austin wanda ke birnin Seoul dan ganawa da jami'an gwamnatin Korea ta Kudu ya ce a yayin da ba zai kimanta martanin da Amurka za ta mayar kan irin takalar Ukraine da Russia ke yi ba ya kamata Russia ta kwana da sanin cewa ba Amurka kadai za ta dau mataki ba duk abin da zamu yi zai kasance ne wani mataki na al'ummar duniya a cewar Austin a yayin wani tare manema labarai tare da takwaran aikin sa na Korea ta Kudu.
Kuma saurare baki daya a nan ne zamu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ta misali karfe 6 na safe a gugun Najeriya in jar kamar ta Chadi wato karfe 5 na safe kenan a gugun Ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki dayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.